الله يا الله مهكا الله نكينا نرقى بروتك تهت هويبا
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara kawo muku rahoto kan satar wani karamin yaro na Alhaji Ahmed Aliyu Umar a birnin Kano, wanda ake zargin sirikinsa ya yi da nufin neman kuɗin fansa naira miliyan 2, wanda ya yi sanadiyar mutuwar yaron, yayin da a bayanin sirikin ya zargi uwar yaron da kulla makarkashiyar sace yar abokiyar zamanta da ta rasu, sai dai aka kuskure kaikai ya koma kan mashekiya, zargin da wannan matar dai ta musanta. Ga bayanin da Alhaji Ahmed Aliyu Umar ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kuri kan wannan lamari.
Na dawo daga lezu bayan sallar asar, na yi gida bayan na fito, na yi sallar magruba, yara sun fita makaranta, sun azzalabe su karfe 8 mun dauka sun dawo gida. To sai daga baya muna neman sabuwar buga Usman ba, muka duba wannan muka tawo same shi ba, muka dawo muna duba dai nan cikin da yake ban ina da dakuna kasa nan ma duk duba ba same shi ba. Ba na dawo sama daga text a waya, sai na bude na duba daga abin da aka rubuta, a rubuta Alhaji Ahmad ka dawo lafiya, karka nemi danka yana hannunmu, saboda haka ka huta lafiya. Name Baba Aisha, wanda ya wannan a cikin sirikina ne, sunansa Abubakar. Da safe na nemi shawara wannan abokin na police cewa abin da yake faruwa, sai wani shawara ce waje Dala Division, ne kuma ta buka report. To daga nan bayan mun fito kuka dawo gida, sai su masu wani text suka bugo mu waya cewa ba ga sako ba ne, sai eh na ga sako. Abin da sauwa buɗe mu ko riga kun rudu da mu daga ni har uwar wannan yaro, amma dan Allah bane shi suruku uwar wannan yaro ma ta riga ta fadi ma bar lafiya, tun da na ga wasu an dauke wannan yaro. Ku yi hakuri ku faɗa abin da zan ba ku, mu shirya da ku ku zo mun yaro. Sai suka ce na ba su naira miliyan 2, na da mun shawara shi wannan police akan abin da suka yi. Yace to abin da zamu yanzu mu nemi rigin abin da zasu yi, na ba bai wasu magana shi cewa da Allah ba mu da kudin nan, na dawo daga Lagos bai shigo da 50 gida ba, amma yanzu ga abin da kuke, sai daga dan Allah ku yi hakuri, in Allah ubangiji ya sa na ji zan abin da zan iya biya ne, zan gogure biya. Suka kai wa suka ce in ban bayar ba zan zuwa 15 rana za su fi yaro. Muka hakura haka muna tattauna har karfe 2 na rana bayan mun sula za, sai suka sake bugo mu waya. Sai to ban magana ba, na zan ba su sai su ai neman kudin mu ci abin da za mu samu dan mu fita daga cikin wannan tashin hankali. Sai su ce zan zuwa karfe 3, in ba ku bayar ba za mu tafi cikin. Sai to mu dai muna nema, bayan yi wannan dare sai su turo mu, sai suka bugo mu suka ce tura musu katin naira 20,000. Sai su ce dai na zo samu katin naira 20,000, sai da gani ban ga inda zan kan duwa ran ku yi min ku taimaka mu ku faɗa mu abin da za ku ba ku su kuma yaro. To da kashi sai suka kashe wuta zama kusan kwana 2 ba su gowa
bayan abin ya
faru.
Bayan kun kawo rahoto nan, tsawon wannan lokaci aka dauka kafin aka ga sanin inda aka ake
tsawon abin? Ai ina da kwana 1 ne, kwana 1 ne an ranar Monday muka wani abin faru, ranar Talata muka zo muka kawo report nan.
Ran talatar kenan aka kama su ko kuma?
Ai bayan mun kawo korifi mun zo talata, laraba, alamis da dare aka kama su. Shi wannan sirikina shi ne da wannan aiki.
Ka ce sirikin ka, idan aka ce siriki wala Allah kana auren yarsa ko yana auren yarka ko kuma yana auren
ya tauke aure. Ai mutum da ya da tsaki cewar neman Baban Aisha ai yana nufin da ni yake. Allah ya sani irin yadda na ji, a tun ma abin da zan ma ba shi ne babban tana galibi, irin kisan gillar da suka yara, irin kisan gillar da yawa yara. Yaran nan yana faɗi makaranta ne a jikinsa, ya je tuɓe ya zigi dur ya tsiya gashi ya ɗaure mawuyarsa a cikin sanyin zaga na ranar Monday Tuesday wannan sun yi shine kashe shi bayan yayin ma hukumar dauko bulalluka yurbi da su ba san abin da yake ba sai bayan da Allah ya tumke mu nan muka zo Allah ya bukata aka kama shi kuma sai ya zo daga karshe yake cewa gashi shi ne kashe wannan yaro to babban cikin mutuncin da ya mara sannan muke neman wannan yaro hadisi yake yin zaje saboda ya zo yana zaune abin da ya ji hanyoyin da muke bi suna bi suna dasu bi bata sau
gashi wannan abu ya faru na farko da ya shigar da ku tashin hankali kuma uwa uba ma yaro yanzu an rasa shi zancen da ake kai kuma gashi akwai auratayya tsakanin ku ya alaka za ta kasance
to alaka mu ba mu da wata alaka zamu da shi kuma mun imanin yaro ko da ba haka ba ba zai wuce lokacin sa ba babban ciwon da cin amana da cikin gila da ta yaro mu mun imanin haka magana alaka babu muna neman ma a taimaka mana tunda yarinya ta tsira da cikin wata biyu a sai za a yi a raba su muna neman mu bi hanyar da za mu bi iyayensa su sani a ba mu takarda su sun sani ba mu bukatar
alaƙa gashi akwai auratayya nan a tunaninka me kake ganin ya sababa wannan abin da ya faru kuna da wannan alaƙa ta auratayya amma kuma ya zo ya yi wannan aika irin wannan
abin da ya faru yana cewa zai sai mota kuma na dawo daga Lagos a rana da yana sun na zo da kuɗi masu yawa
me kake a Lagos ne
ina sanar kasuwanci na vegetable oil shi ne ke yana zanen na zo da kuɗi masu yawa zai samu kuɗi to kuma daga baya tunanin sai canza masa yake ganin yaron nan tunda in ya zo gidan suna zuwa su yi musu wasa kada a fasu yaron nan yaron nan in ya zo shi su dike na zo yaron nan ya gane shi shine ya gagara ya kashe shi ba shi ne shi tunda akwai bikin su so ya zo gidansa ba ta san shi ba dan kike da matar kike ta ce wallahi ba ta san shi ba in ya ganta in ba an ce ita sai ba zai gane ta ba
wai ka taba yi masa alƙawari ne na zaka ba shi kuɗi kasuwanci ko wata hidima kuma daga baya kai ta ja masa rai ko wani abu
ko kadan ba mai haka shi ba
ka taba ba shi wani taimako tunda ya misali mabukaci ne
bai taba nema ba kuma ni bai taba nema taimako ba ni ko ba taba ɗauka ba shi ba
yanzu yaro ya mutu an kama shi kuma ga auratayya a ƙarshe yanzu me matsayar ku
ko a je ragawa gwamna a duba Allah yanda ya halaka mana yaro kisan gilla kisan cikin mutunci shari'a ce muna adalci akan wannan a duba Allah
Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce binciken su ya cimma nasara har ma ya yi kira ga al'umma
a wannan mutum ya kawo mana korafi cewa an sace dan ɗansa dan shekara 6 kuma bai san ko su waye suka wannan aiki ba to a matsayin mu na jami'an tsaro kuma aikin mu ne mun yi abubuwan da ya dace kuma daga ƙarshe Allah ya sa muka gano wanda ya abu kuma bayan mun gano shi bincike sai nuna surukin wanda aka sace yaron ne saboda yana auren yarsa kuma ya yadda cewa shi wannan aikin shi ya ɗauki yaron ya je ya ɗaure shi kuma ya aza mishi duwatsu daga baya ya je yana neman a basu miliyan 2 kamin haka kuma sai Allah ya tsare mutu
kaman wannan shine karo na biyu a kasar da makonni uku da kuka kama irin wannan kuma da farko kuna ga mana na farkon kun ga mana cewa korafi aka kawo haka wannan na biyu hakan yana nufin akan kawo korafi wurin ku akan al'amura da suka shafi harka irin wannan
a matsayin mu na jami'an tsaro kofin abure take duk wanda ya samu ko wani abu wanda ya shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kofar mu da take ya kawo mana kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara
to Allah ba da nasara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala menene ke haifar da cin zarafin kananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar wani batun kuma da zamu yi nazari akai nan gaba shine rawar da iyaye za su iya takawa a rayuwar ƴaƴansu da suke gidan aure shin suna da izinin neman a kashe musu aure idan aka sami wata matsala irin wannan sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuli da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Salamu Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.